بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم الخميس شدا غواتر رمضان باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ده شكرا دبوته ده تريه دودة أربعين ده أوكو وان ده دي ده باقوي غواتر هدو shekara ta 2022. Muna ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan shine darasinmu na shida a cikin darasin wannan tafsiri, kuma muna karatu a cikin suratul Qaf. Darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 24, za mu tashi a aya ta 25. Har yanzu Allah madaukakin sarki yana yi mana bayani dangane da ni'imar da ya tattala ga su al-muttaqun, tun daga fadin shi innal muttaqina fi jannatin wa na'im. To duka ana yi mana bayanin jannatin wa na'im din, da yanayin da suke a cikin aljannar da kuma halin da suka samu kansu. A jiya mun ji Allah madaukakin sarki ya fada mana cewa waya tsofu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Akwai yara ma'aikata waɗanda za su rinka kewayawa a cikinsu da kayayyakin shaye-shaye da za su rinka sha a cikin aljanna. Mun ji kuma yadda Allah maɗaukakin sarki a wasu wuraren ya yi mana bayanin su yaran ya suke, ya sifofinsu yake. Wasu wuraren kuma Allah ya mana bayanin abubuwan da suke ɗauke da shi, wanda suke kewayawa da shi ɗin, na farantai da kofuka da abubuwan sha. Duka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin wani ɓangare daga cikinsu a cikin aljanna, saboda nuna mana irin yanayin su ma'aikatan. Shi ya sa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hadhal khadim fama baluka bil makdum. Wannan shi mai hidiman kenan aka faɗa ma sifar shi, ka annahum lu'lu'un maknun, kamar lu'lu'u da irin adansu da kyansu da yanda suke, waɗannan masu hidima ne. To amma shi wanda ake mai hidiman ya kuma zai kasance, idan ma'aikatan shi a haka suke, to shi wanda ake yi ma aikin shi ya ya kamata ya kasance. Da haka faɗa maka yadda ma'aikatan suke dalili ne na nuna maka kuma irin tsananin hali da kyau da shi wanda ake mahidiman yake ciki. Saboda ma'aikatan shi ga yanda suke, to ballantana shi wanda ake yi ma aiki ɗin. Sannan kuma waɗannan da ayar da ta gabata a baya malaman tafsiri sun yi sabani dangane da waɗannan yaran da aka ce wa yaqufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun shin waɗanne yara ne wa yara ne waɗanda suke suka rayu a duniya suka mutu kafin su balaga suna ƙanana sune za a maida su ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun sune wildanun mukhalladun a cikin aljanna ko ko a'a wasu yara ne daban Allah madaukakin sarki zai halicce su halitta ta musamman su zama ma'aikata a cikin aljanna wayannan sune maganganu guda biyu da malamai suka yi dangane da waɗannan yaran wasu suka ce a'a duk kananan yara ne waɗanda suka rasu kafin balaga sune za su zama waɗannan kadam din a cikin aljanna za su rinka yin hidima ga ƴan aljanna waɗansu kuma suka ce a'a ba waɗannan ba kananan yara da suka rasu bane domin kananan yara da suka rasu suna ina suna san wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum haka suna san tare da iyayensu suna darajar iyayensu da matsayin iyayensu a cikin aljanna ba zai yiwu kuma a ce su ne za su zama masu hidima ga ƴan aljanna ba matuƙar dai iyayen su ƴan aljanna ne da haka suka ce ba zai yiwu a ce su ne waɗannan ba waɗansu kuma suka ce a'a waɗansu malamai suka ce a'a su ne amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa waɗannan yaran yara ne waɗanda Allah zai halicce su na musamman kamar yadda aka halicci hurun ayn da Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban asraba kuma waɗannan yara ne yunshi'uhumullahu fil janna Allah zai tayar da su ya halicce su ya samar da su a cikin aljanna ya zama halittar su kawai an halicce su ne domin wannan hidimar shi yasa ma ibnu qayyim yake cewa ba zai yiwu a ce ƴaƴan ƴan aljanna Allah kuma ya sanya su su zama masu hidima a cikin aljanna ga waɗanda suke ƴan aljanna ba da haka sun wuce wannan matsayin sun wuce wannan daraja da haka ba zai zama su ne waɗanda za su zama masu hidima ba da haka abinda zai fi zama dai mafi zama daidai shine kasancewar Allah ya faɗe su kuma bai faɗi cewa yara ne na duniya ba kamar yadda ya faɗi hurun in ya zama cewa halittar su yayi domin a ji daɗi da su a aljanna to haka waɗannan ɗin su ma yara ne za a halicce su halitta ta musamman da sifa ta musamman irin wadda za ta zama gwanin ban sha'awa ta zama ado ga aljanna da kuma su ƴan aljanna ɗin a nan Allah yana faɗan su kuma ya faɗi sifarsu ghilmanun lahum sai a ce ka'annahum lu'lu'un maknun ga su ma'aikata ne amma kamar lu'lu'un saboda a nuna maka cewa hidimar ba ta sa su shiga cikin halin gajiya ko canjin yanayi ko wani sifa ta su ta canza a'a suna nan a wannan sifar ka'annahum lu'lu'un maknun hidimar ba wata hidima ba ce wadda za ta iya gajiyar da mutum za ta canza mai halitta ko da ma hidimar mai yawa ce to a irin yadda Allah ya halicce su halittar su ba za ta canza ba suna nan ka'annahum lu'lu'un maknun ko kuma idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansuran suna nan da wannan sifar da wannan yanayin da wannan kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani bayan faɗan masu hidimar su da masu aikin su sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alun sai sashin su ya fuskanci sashi yanzu maganar kowa ya samu masauki kowa ya samu matabbata sai kuma alaka ta ziyara da ziyarce-ziyarce tsakani da kuma tattaunawa tsakani da samun wuraren fira sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alu sai sashin su su ƴan aljanna din suna cikin aljanna din ala sururin mutaqabilin ko ala sururin maskufa sai su rinka fuskantar junansu yatasa'aluna suna tambayar juna wayannan suna tambayar waɗannan suna tambayar waɗannan ma'ana za su rinka tambayar juna suna fira suna tattaunawa kamar yadda an zauna a majalisi za a rinka tattaunawa ana fira wannan yana tambayar wannan ina wani ya aka yi bangan ka ba ko ina ka tafi jiya, to haka idan sun zauna a wannan majalisin za a zo a rinka tattaunawa ana fira, ana labarin me labarin aljanna za su rinka yi, ba labarin aljanna za su rinka yi ba, za su rinka yin labarin duniya ne, me ya faru a duniya, ya burke rayuwa a duniya, ya lokacin da kaza ya faru din nan ya akai akai kaza, ayi na dariya ayi dariya, abubuwan farin ciki da nishadi ayi farin ciki, ayi labarin yadda aka kasance ana tattaunawa ana rayuwa ana mu'amala a wannan duniyar, ya zama labari kawai wanda za a rinka tunawa da shi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a wani wurin fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna qala qa'ilun minhum inni kana li qarin, sai su fuskanci juna suna tattaunawa suna tambayar juna a cikin firar, sai wani ya ce a cikin ɗan aljanna ɗin ana kishin gide, ya ce inni kana li qarin, sai bari in ba ku labari, ina da wani aboki wanda muke rayuwa da shi a duniya, lokacin da na yi imani na yadda da Allah na bi hanyar Allah, ya kulu a innaka la minal musaddiqin, yana ce min wai kai yanzu kana cikin masu gasgata wannan abin, bana yana min inkarin imanin da nayi da gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gasgata alqur'ani, da haka yana ce min a innaka la minal musaddiqina a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun, yanzu idan mun mutu mun zama kasa mun riddige, yanzu za a sake tayar da mu ai mana hisabi ka yadda da wannan, mana yana ma abokin shi inkari akan abin da yayi na imani da tashin alkiyama da kuma hisabi, shine ya kulu a innaka la minal musaddiqina a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna la madinun, bayan ya ba su labarin wannan mutumin nashi da irin yadda yake kokarin ya kautar da shi daga hanya ta kwarai, sai ya ce majalisin da suke zaune suna fira, qala hal antum mutali'un, ko za mu leƙa mu hango shi, mana ko za mu leƙa wutan ne mu gaya wani hali yake ciki a yanzu, mu je mu gaya yake wani yanayi aka sa shi a wani aji yake a wani mataki na azaba yake, da aka sai ya faɗa ma waɗanda ake firar a hal antum mutali'un, ko za mu leƙa al-istila'in anan, ana nufin ko za mu leƙa cikin wuta ɗin mu je mu ga halin da yake ciki. Fattala'a, Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya leƙa, ma'ana sai aka buɗe shi, yanzu ana magana ƴan aljanna ne a cikin aljanna kuma suna istila'i anan, Allah ya ce fattala'a za su yi istila'i, za su yi istila'i, ba cewa aka yi za su shiga ba, ba cewa aka yi za su shiga cikin wutar ba, da haka an ce za su yi istila'i su je su gani, wannan yake nuna maka irin mu'jiza ta alqur'ani, a lokacin da ake magana ana cewa za su hango wanda yake cikin wutan, a lokaci ne wanda yake zamani babu ci gaban zamani da muke gani, babu technology na zamani, ba wani abu, da haka wani a lokacin zai iya yin inkari in ba dan imani ba, sai ta yaya wanda za a ce aljanna tana can saman ƙololuwa, a ce ƴan wutan da suke can ƙarƙashin ƙasan ba iyaka tazarar da take tsakaninsu, a ce za a leƙa a gano wanda yake can da wanda yake can, amma saboda imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan Allah ya ce kaza sai su yadda sai su imani da shi, ko da ƙwaƙwalwarsu za ta iya hararowa ko ba za su iya hararowa ba, imaninsu da Allah sai ya sa su yadda su yi ƙudurta cewa wannan abin haka ne, wannan abin gaskiya ne, ba irin waɗanda suke masu imani irin namu Najab ba, a ce Allah ya ce kaza ya ce to ai duk an gama bincike, malaman binciken ilimi ya nuna kuma ba haka ba ne, don haka ba za mu yadda da wannan abin ba, ko kuma a'a ai duk Allah ya ce akwai kaza, ya ce a'a ai shi kenan tun da dai a bincike an binciko, masu binciken kimiyya ba su gano wannan abin ba, da haka wannan abin ba zai yiwu ba, a zai iya yiwuwa ka zauna ka gani nan gaba za su gano, in dai Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa akwai lokacin da za su gano, ɗin iliminsu ne bai kai ba, binciken nasu ne bai kai ba. da haka anan sai Allah madaukakin sarki ya ce mana sai suka leka, wanda yake wannan zamanin wannan ba zai zama mai wani abu mai wahala ba, tunda zai kama channel ya kama nan ya kama duniya nan bangaren ya koma can bangaren, yana zaune a cikin ɗakin shi yana kallo. Da haka ballantana kuma a aljanna, ballantana technology da yake cikin aljanna wanda babu haɗi tsakanin shi da wannan. Amma dan haka Allah ya ce fatara sai su leka fara'ahu fi sawa'il jahim, sai ya gaishi a cikin tsakiyar wutar jahim, shi wannan abocin nashi da yake mai inkarin imani, kuma kai tsaye zai rinka magana da shi daga can aljanna shi ma yana cikin wutar. Qala tallahi in kitta la turdin, sai ce na rantsa da Allah saura iriska halakar da ni, walaula ni'matu rabbi, da ba dan ni'imar ubangiji na ba, lakuntu minal muhdarin, da yanzu muna nan tare da kai a wannan halin da kake ciki. Daka Allah ya kubutar da ni. Daka bayan ya bada labarin ma idan akwai inda ya kamata a je a gani, to za a tashi daga majalisar ko a bude screen din da za a je a ga wannan din wanda ake bada labarin, a ga halin da yake ciki, a ga kuma yanayin da yake ciki a cikin wuta in a wuta yake. Daka majalisa sai ta fira ta sosai ta shakatawa, za a yi labarai iri-iri, a yi labaran duniya, a yi labaran lahira, babu labarin da ba za a yi ba. Shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin Hadil Arwah, yace idan sun tattauna irin wannan tattaunawar ta labaran duniya, to tattaunawa kuma ta ilimi ita ta fi cancanta a ce za su yi. Za a tattauna ta ilimi a majalisi na ɗaliban ilimi a cikin aljanna, a ce wannan hadisin da isnadin shi kaza, wannan hadisin isnadin shi kaza, a yi labari a ce ai fiqhun da yake cikin wannan hadisin akwai fiqhu kaza da kaza, ya ce wannan shi ne mafi daɗin labari a bayan ƙasa. Tattaunawa ta ilimi, ta muzakara da ta ilimi ta fi kowacce daɗi. To idan an yi wata wadda ba ita ba a duta duniya, to wannan ita ta fi cancanta a ce za a yi ta a cikin aljanna. Da haka waɗanda suka ma'abota ilimi za su yi tattaunawa ta ilimi da mas'aloli na ilimi da sauransu, duka za a tattauna da su a kan su a cikin aljanna, a cikin irin waɗannan firarrakin da waɗannan majalisan da za a tattauna a ciki. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alun, banda nan ma Allah madaukakin sarki yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'aluna 'anil mujrimin. Ashabul yamin, yan aljanna, za su rinka tambayar junansu, suna tattaunawa, suna tambaya dangane da mujrimai, wai wane kangararren nan yaya aka kare da shi ne, wai wane nan wanda yake fasiki ya aka kare da shi ne. Za a tattauna ai fira, daga ƙarshe kuma a budo shafin su a je a gansu a halin da suke ciki, sai a rinka tambayar su ma salaka kun fi saqar, wai wane me ya kai ka wutan nan ne wutar saqar, me ya shigar da kai ciki? Kalu, sai su ba da amsa, suna cikin wutar, wayanda suka san su sun je sun leka sun kalo su sun ga a inda suke da yanayin da suke, kuma suna tambayar su ma salaka kun fi saqar, me ya kai ku wannan wutar da kuke ciki? Sai su ba da amsa su ce kalu lam naku minal musalli, saboda ba ma cikin masu sallah, ba mu damu da sallah ba. Shine matakin farko wanda ya kai mutar saqar, saqar shine lam naku minal musalli, walam naku nut'imul miskin. Abu na biyu kuma ba ma ciyar da miskinai, ba ma taimakon miskinai mu ciyar da su, abinci sai mu kadai mu da iyalanmu, abinda muka samu in na samu na wane ni kadai zan ci, ba na iya zuwa in taimaka ma wani, ga wani bai da abinda zai ci ba zan iya taimaka mai da komai ba. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, sannan mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa, kamar yadda ya gabata a can a baya, alladhina hum fi khawdin yal'abuna, to wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, muna kutsawa tare da masu kutsawa shine muna tashi mai ta maganganu wanda ba su da amfani a duniya, ba su da amfani a lahira. Duk inda na ji labarai sai na yi ta'aliki, sai na yi tsokaci a kai, duk inda na ga an yi magana an yi posting sai na yi comment, sai na ce wani abu, mun kasance na kulu ma'al kha'iri. Sannan abu na gaba babba daga ciki wa kunna nukadibu bi yawmiddin, mun kasance muna tsariyata ranar tashin alkiyama, muna ganin ba za a yi alkiyamar ba, ma alkiyamar ba za ta zo ba hatta atanal yaqin. Da haka anan ɗan aljanna ne suka kaima ɗan wuta, suka je wurin ɗan wuta suna tambayar su, suna bincikar me ya kai su, su kuma suke ba su wannan labarin. Saboda wanda yake a raye, Alkur'ani ya nakalto mana abinda zai faru tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna. Saboda mu da muke raye mu ɗauki darasi a ciki, kada ya zamanto kai ne za a je a leɓa ɗin a cikin wuta, kai ne za a zauna a aljanna ana fira ana cewa ina wane kangararre na unguwanmu, ina wane gagararren nan wanda yake damun mutane, a je a ce an aishi yana wuri kaza, a ce a je a leɓa a ganshi. A'a, ka zama cikin waɗanda za a je a leɓa da su ɗin a gano wani, ba cikin waɗanda za a je a leɓa a gansu ba. Waɗanda za a je a leƙa a gansu kuma mun ji abubuwan da suka sa za a je a leƙa a gansu ɗin kenan, shine lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Da haka sai ka nisanci waɗannan abubuwan, saboda kada ka zamanto kai ne za a zo gani, za a zo ciki majaje a cikin wuta a wannan ranar, ranar da kuma dajan ba zai amfane ka da komai ba. Sannan kuma ko ka yi haƙuri ko kakka yi haƙuri, duk ɗaya ne a wannan ranar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ‘yan wutan za su rinƙa kiran ‘yan aljanna, ma'ana su ma suna da hanyar da za su rinƙa ganin ‘yan aljanna kenan. Ganin ‘yan aljanna, su rinƙa ganin ‘yan wuta ƙarin ni'ima ne. Saboda ganin ka ga abin da Allah ya tseratar da kai daga ciki, kai kuma ga halin da kake ciki yanzu, to wannan ni'ima sai za ta ƙaran maka. Shi kuma ɗan wuta ya rinƙa ganin ‘yan aljanna, wannan ƙarin bala'i ne. Ka ga ga wurin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali, ga wasu can suna ta shaƙatawa, suna holewa, kai kuma ga kanan kana ta shan azaba, wannan ƙarin azaba ne. Shi yasa Allah ya ce su kansu ‘yan wutan idan suka ga ‘yan aljanna za su rinƙa kira, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. ‘Yan wuta za su rinƙa kiran ‘yan aljanna, suna cewa ku ɗan kwararo mana daga cikin ruwan da Allah ya azurta muku, ko wani ɗan abinci daga cikin arzikin da Allah ya muku, ku ɗan taimaka mana, ku san mana. A cikin wutar ma sai sun yi bara, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Sai ‘yan aljanna su ba su amsa, suna jinsu kenan, suna ganinsu, suna jinsu, sai su ce inna allaha harramahuma alal kafirin. Ai, wannan ni'imar da kuka gani, ruwan nan da waɗannan arzikin, Allah ya haramta su ga kafirai. Haramun ne wani kafiri ya ɗanɗana wannan ruwan ko ya ci wannan abin da muke ci a cikin aljanna. Da haka babu maganar a san maka ko a taimaka maka ko a baka wani abu. Daka duka wannan yana nuna mana ‘yan aljanna da ‘yan wuta suna tattaunawa a tsakaninsu. Haka kuma su ma ‘yan aljannar a tsakaninsu suna tattaunawa, kamar yadda su ma ‘yan wutan da kansu suna tattaunawa a tsakaninsu a cikin wutar. Shi yasa Allah ya ce wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatasa'alun qalu, sai su rinƙa cewa daga cikin firar da za su rinƙa yi a wannan majalisar da tattaunawa, sai su rinƙa cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, lallai mu mun kasance qablu kafin mu zo aljanna ɗin nan. Suna ina kafin su zo aljanna? Suna duniya, mana mu mun kasance qablu kafin nan a duniya kenan. Fi ahlina, lokacin muna cikin iyalanmu da ‘yan uwanmu da danginmu, muna halin mushfiqina, muna cikin tsoro da firgita, a tsorace muke, ga mu a cikin iyalanmu da ‘ya’yanmu da komai, amma a cikin tsoro muke, kullum tsoro muke ji Allah zai gafarta mana ko ba zai gafarta mana ba, Allah zai sa mu a aljanna ko ba zai sa mu a aljanna ba, Allah zai karɓi, zai yalwata mana kabarinmu ya mana ni'ima ko ba zai yi mana ba. Kullum mun kasance a duniya, muna cikin iyalanmu da kowa da kowa da gidajenmu, amma a tsorata muke, tsoro baya rabuwa da mu. Shine inna kunna min qablu fi ahlina mushfiqina, muna cikin tsoro a wancan lokacin muna rayuwar duniya. Shi yasa Allah ya sifanta mu'minai da cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una. Sune waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa, duk abin da Allah ya ce ayi za su yi, abin da Allah ya ce a bari za su bari, abin da Allah ya ce a bayar na dukiya za su bayar, duk abin da ake bukata yu'tuna ma atau. Amma duk da haka wa qulubuhum wajila, zikatansu suna cikin firgita da tsoro, suna bauta ma Allah, suna ibada, suna komai, amma wa qulubuhum wajila, zikatansu suna cikin tsoro. Shi yasa ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan ayar wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, suwa ake nufi? Ana nufin waɗanda suke zina da sata da shan giya? Manzon Allah ya ce a'a, ba su ake nufi ba. Sune waɗanda suke sallah, suna azumi, suna sadaka, suna ayyukan alkhairi, amma suna cikin tsoro da firgita, shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba. Sune wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Da haka shine inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina, a tsorata muke, ibadar da muke yi muna yi ne amma ba mu sani ba Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. Lahirar da muka yi imani da ita ba mu sani ba idan an je Allah zai sa mu a wuta ko ba zai sa mu a wuta ba. ‘Yan aljanna ne mu ko ba ‘yan aljanna ba ne? Da haka a wannan tsoron muke, ba za mu daina wannan tsoron ba sai mun ji mu a cikin aljanna, sannan za mu samu natsuwa. Shi ne wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Sai Allah a wani wurin ma Allah madaukakin sarki da zai sifanta sifofin mu'minai a suratul mu'minun, Allah ya ce wallazina hum min khashyati rabbihim mushfiquna, sune waɗanda suke firgita saboda jin tsoron ubangijinsu. Da haka mu'mini kullum baya samun natsuwa, baya samun kwanciyar hankali, baya samun ɗeba tsammani, kullum yana bainal khawfi war raja, yana tsoro kuma yana fata, yana tsoron kada Allah ya sa shi a wuta kuma yana fatan rahamar Allah za ta iya yiwuwa ya shiga aljanna. Da haka a tsakanin waɗannan guda biyun yake, idan ya wurgar da ɗaya ya ɗauki ɗaya a ciki to ya halaka, idan ya ɗauki babun tsoron kawai ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah to ya gama halaka, idan kuma ya ɗauki babun kwaɗayin kawai da fatan ya aje babun tsoron ya sa kawai duk abin da aka yi to ai ba komai, ai Allah Ghafurur Rahim ne, ba matsala, Allah mai gafara ne, insha Allah za mu tsallake, ai to wannan shi ma ya halaka. Dole sai ya haɗa bainal khawfi war raja, da haka khawfi war raja su ne fukafukan bawa mumini, da su ne yake iya tashi. Tsuntsu baya iya tashi da fuffuce ɗaya, sai da fuffuce biyu. Wannan alkhawfi war raja ɗin shi ne fuffucen mutum. Almahabba, san Allah da ƙaunar Allah, shi ne gangar jiki. Fukafukan kuma guda biyu su ne tsoron da kuma kwaɗayi da fata na rahamar Allah, to da shi ne sai mutum ya tashi. Amma in ya aje ɗaya ya ɗauki ɗaya to yana nan a inda yake, ba zai iya tashi ba, ba zai iya zuwa ko ina ba. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya sifanta mana waɗannan ‘yan aljannar da cewa yana daga cikin dalilan da ya kai su aljanna shine a wannan rayuwar ta duniya ba su tsaya sun sakankance ba, suna bautar, suna aiki, amma kuma suna jin tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, sai suka ci gaba da labari suna faɗa ma junansu cewa famanallahu alaina, sai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa, ya yi mana ni'ima, wa waqana, ya kare mu azabar samum, ya tsare mu daga azabar wuta. As-samum, wasu suka ce sunaye ne daga cikin sunayen wuta, waɗansu kuma suka ce as-samum yana nan akan ma'anar shi. In an ce as-samum shi ne tsananin zafi na wuta, irin huci na iska na tsananin zafin wuta da yake hurawa, wannan shi ne as-samum. Da haka suka ce wannan shi ne famanallahu alaina wa waqana azabar samum, ya kare mu daga azabar samum, ma'ana ba a kusantar da mu ma da wuta ba, balle hucin zafin wutan ya taɓa mu, ballantana kuma mu shiga wutar. Sai Allah ya mana ni'ima ya tsare mu, ya kare mu daga wannan. A nan sun faɗa waɗannan abubuwan guda biyu, cewa ga abin da suka yi, ga kuma abin da Allah ya yi musu. Shi yasa malamai suke cewa fa khafu fi mahallil amni fa uminu fi mahallil khawfi, sun ji tsoron, suka ji tsoro da firgita a wurin da ya kamata su samu aminci da natsuwa. Ina ne inda mutum ya kamata ya samu aminci da natsuwa? Shine a cikin gidanshi, a cikin iyalanshi. Inna kunna qablu fi ahlina, amma su sai suka zama mushfiqina, suka zama cikin tsoro da firgita, suna cikin ƴan uwa da dangi da iyalai amma a tsorace. Ina ne wurin tsoro? Shine lokacin haɗuwa da Allah ranar alƙiyama. Da suka ji tsoro, suka samu tsoro a wurin aminci, sai aka amintar da su a wurin da ya kamata a ji tsorace, a ji tsoro, a firgita. Inda yake wurin firgita ne da tsoro, sai Allah maɗaukacin sarki yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar, wannan firgitar mafi girma ta alƙiyama ba za ta dame su ba. Sai suka samu aminci cikakke, wanda yake babu tsoro, babu firgita a ciki. Da haka idan kana cikin firgita da tsoro da haɗuwa da Allah a nan, to za ka samu aminci a lokacin da haɗuwa da Allah a ranar alƙiyama. Idan kuma nan ka samu aminci da kwanciyar hankali, ka samu natsuwa, kawai kana abin da ka ga dama, to a can kuma za ka samu kanka cikin waɗanda za su shiga firgita da tsoro da tashin hankali. Haka Allah ya raba abin. Da haka waɗannan ga abin da suka yi, sai Allah ya amintar da su. To amma a nan duniya, in baka shiga cikin wancan fi ahlina mushfiqin ba, to kai kuma sakamakon zai juye maka ranar alƙiyama. Shi yasa ƴan wuta Allah yake faɗa mana su kuma saɓanin waɗannan ne a duniya, su kishiyoyinsu ne. Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Saboda shi a nan duniya, wanda za a ba shi hannun littafin shi ta baya a hannun hagura na alƙiyama, ɗan wuta kenan, sai Allah ya ce me yasa, innahu kana fi ahlihi masrura. Saboda shi a nan duniya, shi kuma a cikin iyalanshi yana cikin farin ciki da holewa ne kawai da jin daɗi. Da haka sai ya zamanto kishiyar abin da zai samu shine ranar alƙiyama. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahu, yana zaton kaman ba za a yi tashin alƙiyama ba, ya manta da alƙiyama. Shi yasa Allah ya ce innahu dhanna an lan yahu, yana ganin kawai kaman ba za a yi tashin alƙiyamar ba, domin ba wai kowa sai ya fito ya ce bai yarda da tashin alƙiyama ba. Akwai wanda aikin shi ne zai nuna, yanda ya saki jiki yana holewa, yana abin da ya ga dama a wannan duniyar, zaka ce wannan lallai innahu dhanna an lan yahu, yana zaton ba zai koma zuwa ga Allah ba. Shi yasa idan mutum ya kai yayyayi abin da yayyayi, kai abin da ya kai, za a ce wane ka su wane, kamar ba za a mutu ba. Mana yana ɗaukan aikin shi yana nuna kamar ya fara mantawa da tashin alƙiyama. To irin wannan holewar da shagalar ita za ta sa kuma ranar alƙiyama mutum ya faɗa cikin ƙunci da damuwa da baƙin ciki, saboda bai ji tsoro a nan duniya ba domin a amintar da shi a ranar alƙiyama. Allah maɗaukacin sarki yake cewa a wani wurin wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wahamin wa zillin min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Allah ya ce ashabu shimal, ƴan wuta a ranar alƙiyama, ga irin yadda za su kasance, fi samumin wahamin wa zillin min yahmum, an faɗi irin wutar da irin azabar, sai Allah ya ce innahum kanu qabla dhalika mutrafina, saboda su a da kafin wannan lokacin a su shiga wuta ɗin nan, suna ina lokacin? Suna duniya, suna rayuwa. Allah ya ce mutrafina, suna cikin halin sharholiya da jin daɗi. Wannan halin sharholiya da jin daɗi a duniya shine sai ya kai su ga wannan matakin da suke ciki na azabar Allah, da kuma tsananin wuta da zafinta, da kuma mummunan sakamako, saboda ba su ji tsoro, sun zama irin muminai ba. Innahum kanu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, sai suka zama innahum kanu qabla dhalika mutrafina, wa kanu yusiruna ala al-hinsil azim. Da haka wannan duka ya nuna mana cewa duk wanda ya tsaya ya hole yayi abin da yake so a nan duniya, to zai ga abin da baya so ranar al-qiyama. Duk wanda kuma ya tsaya ya ji tsoro ya firgita yayi abin da Allah yake so a nan duniya, to zai ga abin da yake so ranar al-qiyama. Al-jaza'u min jinsil amal. In ka tsorata a nan a amintar da kai a can, in kuma ka aminta a nan a firgitar da kai a can, haka Allah madaukakin sarki zai yi mabayi sakamako. Shine inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Sai Allah yayi mana ni'ima ya kare mu daga azabar wuta. A nan sun faɗi cewa famanallahu alaina, Allah ne yayi mana ni'ima, yayi mana baiwa. Ba su danganta abin zuwa ga aikinsu ba. Ba wanda ya ce sai muka yi sallah, sai muka yi azumi, sai muka yi ta sadaka, sai Allah ya fukutar da mu daga azabar wuta. A'a, sai suka ce famanallahu alaina, Allah yayi mana ni'ima ya fukutar da mu daga azabar wuta. Saboda su nuna aikin gaba daya, shiga aljannar gaba daya falala ce daga wurin Allah. Sun gane cewa aikin da suka yi ba komai bane. Ba zai iya ba su wannan matsayin da suka samu ba. Da aka shiga aljanna da tsantsar falalar Allah ake shiga aljanna. Ana samun bambancin matakai ne a aljanna, shine gwargwadon aikin da mutum yayi sai a bashi matakin da ya kamata a bashi. Amma aikin da kai gaba ɗayan shi a tattara shi a ce sakamakon shi aljanna ne, kai da kanka ka san bai kamata ka karɓi wannan ba. Indai da aikin ka ne za a auna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin wani bawan Allah mai ibada, wanda duk rayuwar shi gaba ɗaya ya karar da ita a ibada. Da aka je lahira, sai Allah ya ce ma mala'iku, bayan an kawo tarin ayyukan shi an auna, Allah ya ce ku sanya shi a aljanna da rahmata da falalata. Sai shi mutumin ya ce cewa ya Allah da aiki na dai. Ana yana mamaki ya za a duk aikin shi da tarin aikin nan a ce da falala Allah za a sa shi a aljanna. Sai Allah ya ce a dawo da shi, a zo da shi a auna, a ɗauko aikin nashi, aka ɗauko aikin aka auna. Sai Allah ya ce a ɗauko ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mai a jikin shi, a auna ta da wannan aikin. Sai aka ɗauko ni'imar gani, aka auna da aikin shi gaba ɗaya, sai ni'imar gani ta rinjaye aikin duka. Sai ce ya Allah a sa na aljanna da falalarka, a sa na aljanna da falalarka ya Allah. Da haka sai aka nuna mai aljanna da falalar Allah ake shiga, aikin ka bai isa ya baka aljanna ba. Da haka za ka yi aiki ne don Allah ya ce a yi, don dole Allah ya ce ka yi za ka yi. Amma aljanna ba wannan abin ne ya cancance ka ka samu aljanna ba, ba shi zai baka aljanna ba. Da haka Allah a nan ya ce, sai suka bada labari suka ce famanallahu alaina, sai Allah ya mana ni'ima ya samu a cikin aljanna kuma ya tsare mu daga azabar wuta. Da haka wannan tsantsa ce falala ce ta Allah subhanahu wataala, domin shi kanshi imanin da kai ni'ima ce ta Allah. Kai zama mai musulmi ni'ima ce daga Allah. Waye yasa ka zama musulmin? Allah ne yasa maka ka zama musulmin, ya kimsa maka musuluncin a zuciyarka. Allah ne ya sanya ka aka haife ka a cikin iyaye musulmi, ka taso a cikin musulunci kake bauta ma Allah. Allah ne ya sanya maka, ya kimsa maka san addinin da yin ibadar da yin bautar kake yin ibadar. Wanda bai zama musulmin ba, ba wayau ka fi shi ba, ba dabara ka fi shi ba, ba ƙarfi ka fi shi ba, ba arziki ka fi shi ba, sai ka gane cewa musuluncin ni'ima ce daga wurin Allah. Shi yasa Allah ya ce ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqina. Allah ya ce wai suna maka gori cewa sun musulunta, wani gani yake yi ai abin wani abin arziki yayi taimako ma yayi da ya zama musulmin. Allah ya ce balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, Allah ne zai muku gori dan ya shiryar da ku hanyar imani. Ba ku ya kamata ku yi gori ba, Allah ne ya kamata ya yi muku gorin. yace ni da nayi kaza nayi kaza nayi kaza ai ya ma isa haka ai ba kai ya kamata kai gori ba kai ya kamata ayi ma gori balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin daga in kaga Allah ya baka wani sakamako to ka yadda fa manallahu alaina ne Allah ya mana ni'ima wa waqana azabas samum shi yasa Allah madaukakin sarki yayi gargadi ga mu'minai da cewa imanin da suke da shi din nan kada su zo suna goranta ma wani kada su rinka korana wani a'a su ma su tsaya su fahimci cewa Allah ne ya musu wannan ni'imar ta imani Allah sai ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arada alhayati ad-dunya fa indallahi maghanim katira sai Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum fatabayyanu Allah ya ce ya ku wa'anda suka yi imani in kun yi tafiya kun tafi jihadi kun tafi daukaka kalmar Allah kada ku rinka zuwa mutane su zo su rinka yi muku sallama ku rinka cewa wa'annan ba mu'minai bane ba imanin gaskiya bane ƙarya suke yi Allah ya ce a'a kada ku rinka yin haka ku bincika to ku na ku tabbatar da cewa eh masu imanin ne ko ba masu imanin bane kada ku rinka kore musu imani sai Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu kuma fa da haka kuke ba ku da imanin famanallahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima ya sa imanin a cikin zukatanku daka da kuma ba masu imanin bane yanzu Allah ya azurta ku da imani daka ni'ima ne imanin baiwa ne daga Allah falala ce daga Allah ba wani abu kai ba ba wani dabara kai ba ba wani kafi arziki ko kafi ƙarfi ko kafi kyau ko kafi wani abu na halitta ba Allah ya sa ka zama mai imanin kawai tsantsar baiwa ce da falala daga Allah subhanahu wata'ala yayi maka kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum daka Allah ce fatabayyanu daga ku ci gaba ku rinka bin diddigi ku rinka bincikawa kada ku rinka jifan mutane haka kawai da kalma cewa ba imanin gaske bane ko ba masu imani bane shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ai ku manzon Allah din ma gaba ɗaya ni'ima ce baiwa ce da falala Allah ya mana in Allah ya ga dama sai ya ban mu haka nan in Allah ya ga dama sai ya aiko mu can a turo mu mu ma ya halitte mu a can wani annabin daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk falalar da ake samu ta al'ummar manzon Allah ya zama mu ba za mu same ta ba da haka shi kanshi a samar da kai a cikin al'ummar manzon Allah wata falala ce da baiwa da ni'ima ta Allah Allah sai laqad manallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah sai haqiqa Allah yayi ma mu'minai baiwa yayi musu ni'ima yayi musu falala ta inda ya aiko musu manzo daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo yana karanta musu ayoyin Allah yazo da alqur'ani wannan falala ce ni'ima ce baiwa ce daga Allah yana tsarkake mutane daga datti na shirka da sako da komai wanda Allah baya so ya maida su su zama bayin Allah tsarkaka ku tsaftatattu sannan yana karanta musu alkitaba wal hikma yana karanta musu alqur'ani da sunna suna fahimtar addini Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin zuwar manzon Allah din suna cikin bata mabayyani suna cikin jahiliya da bata mummunan bata saboda babu hasken annabta a tattare da su amma Allah ya musu wannan ni'ima da haka duk abin da ka gani na addini da duk wani aiki da kaga kai na addini to ka san yadda zaka gode ma Allah akan wannan aikin da ka iya yi ba wai ka san yadda zaka zo ka fito kana alfahari da wannan aikin kana ganin kai ne ne kaza kai ne kai kaza wane baya kaza wane baya kaza ba ka tausaya ma wanda Allah bai yi ma wannan falalar da wannan ni'imar ba kai kuma da Allah ya maka ka gode ma Allah akan wannan ni'imar da falalar da Allah madaukakin sarki ya maka da haka ƴan aljanna sun fahimta haka haƙiƙanin fahimta da haka suka danganta abin zuwa ga Allah basu danganta abin zuwa ga aikin su ba famanallahu alaina sai Allah yayi mana ni'ima wa waqana azabas samum ya tsare mu, ya kare mu daga azaba wadda take ta wuta. Inna kunna min qablu nad'uhu, suka ce ai mu dama mun kasance min qablu tun a duniya kafin a zo lahira. Nad'uhu, muna kiran Allah, muna kiran Allah, muna neman taimakon Allah, muna neman agajin Allah. Ko kuma ya zama nad'uhu addu'a'u ala wajhi al-umum, du'a'u ibada da du'a'u mas'ala. Mun kasance muna bauta ma Allah, shine inna kunna min qablu nad'uhu, mun kasance muna bauta ma Allah, domin Allah yana kiran addu'a da sunan ibada a cikin Al-Qur'ani. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilina. Allah ya ce wa'anda suke girman kai daga bauta min, anan bauta ana aka kira addu'a da sunan bauta, kuma ana kiran bauta da sunan addu'a. Da haka anan Allah madaukakin sarki ya danganta su da cewa inna, suka danganta kansu da cewa inna kunna min qablu nad'u, mun kasance a da muna bauta ma Allah, ba mu kangare ma Allah ba, ba mu ƙi bin dokokin Allah ba, muna bin abin da Allah ya ce ayi, muna nisantar abin da Allah ya ce a bari. Ko kuma mun kasance muna kiran Allah, ba ma kiran kowa sai Allah, ba ma shirka da Allah, ba ma cewa wane ne zai fitar da mu daga halin da muke ciki, ba ma cewa wane ne zai cece mu ko wane ne zai taimake mu, Allah kadai muke kira. Inna kunna min qablu nad'uhu, sai zama shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da haka mun tabbatar da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da haka Allah ya mana wannan baiwa, ya mana wannan ni'ima. Sai suka ce innahu, lallai shi Allah din huwal barrur rahim, shine albarru. Albarru suna ne daga cikin sunayen Allah. Abin da yake nufi shine kathirul in'ami wal ihsani wa kathirul in'ami wal ihsan, shine wanda yake mai yawan ni'ima da kyautatawa ga bayi, wanda yake mai yawan ni'ima da baiwa da kyautatawa, shine albarru. Wanda in ka ce ka irga ni'imomin shi ba su da iyaka, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wanda in ka ce ka irga baiwar da yayi maka daga tashin ka daga bacci zuwa yanzu, baka isa ka irga wannan baiwar da Allah ya maka ba. Shine mai yawan baiwa wanda baiwar shi ba ta da iyaka, kuma baiwar shi ta shafi kowa da kowa daga cikin halittun shi, ba wanda baya safar tasirin sunan Allah albarru, baya shafar shi. Da wanda ya yi imani da Allah, da wanda bai yi imani da Allah ba, da wanda ya yarda akwai Allah, da wanda bai yarda akwai Allah ba, tasirin albarru yana shafar shi. Ni'imomin Allah suna da tsashi ba iyaka, ba tare da kaidi ba. Innahu huwal barru, Allah albarru ne, mai yawan baiwa, mai yawan kyauta, mai yawan ihsani. Da haka wannan suna ne daga cikin sunayen Allah, wanda daga cikin tasirin sunan ga bawa yana sa bawa ya rinka godiya ga Allah a koyaushe, ya rinka komawa zuwa ga Allah domin neman falalar shi. Sannan kuma yana tasiri ga bawa, ya zama bawa yana sifantuwa da abinda sunan yake dauke da shi. Kai ma ka zama mai yawan ihsani da baiwa da kyautatawa ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya sifanti da wannan sifar ta kasance washi albarru, sannan kuma arrahim, kuma Allah mai jin kai ne ga bayi. Da haka Allah yana jin kai ga bayi, sannan kuma yana baiwa da ni'ima da kyauta ga bayi. Sai aka hada wa'annan sunayen guda biyu, wanda kowannen su yana nuna tausayi da jin kai da falala da kuma ni'ima ga bayi gabaki daya. Da haka anan aka hada su a cikin su, a tsakanin su, saboda ya kara nuna girman kowanne daga cikin sunayen. Kowanne a cikin sunayen in an kawo shi shi kadai yana dauke da ma'anar shi da abin da yake nufi, idan kuma an hada shi da wani zai kara bada wata ma'anar sama da yanda in shi kadai ne zai bada wannan ma'anar. Da haka Allah albarru ne, kuma arrahimu ne, mai kyauta ne, mai baiwa, mai ni'ima, kuma mai jin kai ne, mai tausayi, mai falala ga bayi. Da haka wannan sunan sai aka rufe da shi saboda a nuna aljannar nan da wa'annan ni'imomin da Allah ya lissafa mana ya tattala ga 'yan aljanna, duka yana daga cikin baiwa da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ga bayi, inda ba dan baiwa da rahama da falala ta Allah ba, da aljannar ma ba za a samar da ita ba. Sai ya sa ka kai aikin, kuma ka gama aikin, shi kenan a gama, an gama ba wani abin da za a yi maka. Ka ci gaba da rayuwa a haka. Amma falala da baiwa da tausayi na Allah, sai ya sa ka yi din, sai ya maka ninkin ba ninkin abin da ka yi. Yana daga cikin albirru na Allah. Kyauta da falala ta Allah shi ne ninninka sakamako da yake yi. Ka yi aiki ɗaya ya baka sakamakon goma, ya baka sakamakon 700, ya baka sakamakon 7,000, ya ninninka ma ba iyaka. Gwargwadon niyyarka da ikhlasinka akan aikin. Da haka duka wannan nuni ne akan cewa Allah albarrur rahim ne. Ka yi aikin da bai taka karya ba, a ɗauko wannan aljannar da aka lissafa mana abin da yake cikin ta gaba ɗaya a mallaka maka ita. Idan an auna da abin da ka aikata mai kai ba kai komai ba, amma me yasa Allah ya mana wannan kyautar ta aljanna da irin wannan ɗan aikin namu? Saboda innahu huwal barrur rahim. Allah albarru ne, arrahimu ne, mai jin kai ga bayi. Da haka waɗannan ayoyin da muka karanta na sakamakon muminai ko masu taƙawa, ayoyi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya dunƙule mana tushen ni'ima gaba ɗaya. Allah ya nuna mana ɓangarorin ni'ima na ɗan adam guda biyu, duka ya tattara su ga waɗannan masu taƙawa. Ɓangaren ni'ima na farko shi ne ni'ima wadda take ta jiki. Akwai ni'ima ta jiki, ni'ima ɓangare biyu ne. Akwai ni'ima ta jiki, Allah maɗaukacin sarki ya tattara ma 'yan aljanna ɓangaren ni'ima ta jiki. Ni'ima ta jiki ta ina ake samunta? Shi ne ana samun ni'ima ta jiki a ɓangaren abinci da abin sha da kuma jima'i. Wannan su ne ƙololuwar ni'ima ta jikin ɗan adam, da su ne ake samun ni'imar jiki. To a nan Allah ya tattara mana su a wa'annan. An ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashahun. Sannan an ce wa hurin 'ainin ka amsalil lu'lu'il makrun, ko kuma wa zawwajnahum bihurin 'ain. An hada musu ni'imomi na jiki gaba daya. Duk abin da jiki yake samun ni'ima da shi an hada shi. Sannan kuma ɓangaren na biyu, kuma ɓangaren ni'ima na biyu shi ne ɓangaren ni'imar zuciya da ruhi. Shi ma ɗin Allah maɗaukacin sarki ya tattara musu shi. Allah ya ce fakihina bima atahum rabbuhum, da haka suna cikin fakaha, suna cikin nishaɗi da ni'ima da kwanciyar hankali na zuciya da natsuwa. Da haka an haɗa musu ni'imar zuciya da kuma ni'imar jiki gaba ɗaya. Sai Allah ya musu sakamako. A ƙarshe kuma suka faɗa mana cewa ga abin da suka yi, suna firgita a nan duniya, sannan kuma Allah ya amintar da su a lahira. Sai Allah ya musu jaza'an wifaqa. Sun yi abin da ba sa so a nan duniya, shi ne sun shiga cikin tsoro, sun aikata abin da Allah yake so. Abin da duk Allah yake so suka aikata. Su kuma da aka je lahira sai aka yi musu me? Sai Allah ya ba su abin da su ma suke so. Sannan kuma sai ya kare su daga abin da ba sa so. Don mutum ko dai abin da kake so ko abin da ba ka so. To a nan rayuwar duniya, idan kana so ka samu abin da kake so a lahira, sai ka yi abin da Allah yake so. Idan kana so a kare ka daga abin da ba ka so a lahira, sai ka bar abin da Allah baya so. Da haka da suka yi abin da Allah yake so, suka bar abin da Allah baya so, sai Allah ya ba su abin da suke so, sai ya kare su daga abin da ba sa so. Shi ne famannallahu alaina wa waqana azabas samu. Ya ba su abin da suke so na aljanna da ni'ima, sai kuma ya kare su daga abin da ba sa so na azabar wuta. Shi ne abin da Allah ya musu jaza'an wifaqan. Aka ba su sakamako ya dace da irin abin da suke aikatawa. Da haka Allah maɗaukacin sarki yana son bawa ya aikata abin da yake so, ya nisanci abin da baya so, don shi ma in ya je lahira Allah ya bashi abin da yake so, ya kare shi daga abin da baya so. Bai yiwuwa ka yi abin da kai kake so a nan duniya, saɓanin abin da Allah yake so. sannan ka sa ran cewa wai zaka je lahira kuma ka samu abin da kai kake so. A'a, zaka samu abin da Allah yake so ne a lahira. Abin da Allah yake so shine wanda yayi ba daidai ba a azabtar da shi. Naga shine abin da zaka samu. Naga duk wanda yake so ya samu abin da yake so ya buƙata daga abin da baya so, to yayi abin da Allah yake so kuma ya bar abin da Allah baya so, to zai samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu aikata abin da yake so, ya kuma nisantar da mu daga abin da baya so, ya ba mu aljanna kuma ya kare mu daga azabar wuta a ranar alkiyama. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.